sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkar asubahin ranar Lahadi 24 ga watan Satumbar shekara 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfi da Hashin Gumel. Tun ranar Juma'a ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya isa babban birnin jamhuriyar Niger a wata ziyara da ya kai domin kara wa sojojin Faransa da ke Niger suna yakar 'yan ta'adda kwarin gwiwa. Takwaran aikinsa na Niger Muhammadu Yusuf ne ya yi masa lale marhabin a yamai babban birnin kasar. Shugabannin biyu sun gana a jiya Asabar inda suka tattauna rawar da dakarun Afirka ke yi a yaƙi da tsageru. A cewar Makaram, ya zama dole mu kare yankin Sahel da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba na son baiwa 'yan ta'adda damar mallaka ko da ɗan ƙaramin guri ne a yankin Sahel da Sahara. Ƙasar da ta taɓa yi wa Nijar mulkin mallaka na da dubban sojojinta a Nijar ɗin. Babu ƙasar waje da sojojin Faransa suke aikin soja kamar Nijar. Faransa da yana da sansanin soja a babban birnin Niger, inda Macron ya jagoranci wata liyafar bikin Kirsimeti a daren Juma'a, sansanin da ke ɗauke da ɗaruruwan dakarun Faransa. A jiya Asabar ne shugaban ƙasar Ukraine ya gode wa Amurka saboda shawarar da ta yanke na taimakawa ƙasarsa da makaman yaƙi. Yayin da jami'ai a Rasha ke gargaɗin cewa wannan yunƙuri zai daɗa janyo zubda jini ne kawai. Rasha ta mayar da martani a fasace kwana guda bayan da Amurka ta sanar da cewa za ta taimaka wa Ukraine da makaman yaƙin. A wani yunƙuri na taimakawa ƙasar a faɗin da take yi da 'yan awaren da Rasha ke goyawa baya a gabashin ƙasar. A yau, a bayyane yake Amurka ta haɗa da Ingila jami'an Ukraine zuwa wani sabon zubar da jini, a cewar mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Rykov. Ya ƙara da cewa makaman Amurka za su daɗa ritsawa da mutane ne na makwabtan ƙasar kawai. Ukraine dai ta amsa wannan alkhairi da Amurka ta yi mata da nuna murna da farin ciki, ta kuma gode wa Donald Trump ga shugabancinsa, tana mai jaddada ba za a yi amfani da makaman wajen takala ba. A wata sanarwa ta fitar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce shawarar baiwa Ukraine makaman kare kai yana cikin ƙoƙarin taimakawa ƙasar ta gina matakan tsaronta don kare ɗiyoyicinta da kuma yankin ƙasarta. To, ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne gobara ta ɓarke a gidan ajiye dabbobin daji na birnin London, inda wani ma'aikaci ya samu rauni yayin da kuma wata dabba mai dogon hanci da ake kira Ardbert ta mutu. Haka kuma wasu dabbobi huɗu masu kama da kurege da ake kira Meerkat sun ɓace, kuma ake tunanin sun mutu dalilin gobarar, a cewar jami'an gidan ajiye namun dajin. Sama da 'yan kwana-kwana 70 da manyan motocin kashe gobara 10 ne suka kwashe kusan sa'o'i 3 kafin su kashe gobarar. Ya zuwa yanzu dai ba a san abin da ya haddasa gobarar ba. An bayawa ma'aikatan gidan namun dajin 8 kulawar nan take saboda sun shaƙi hayaƙi. Shi dai gidan namun dajin na London yana ɗauke da dabbobi sama da 20,000 kuma yana cikin shahararren wajen shaƙatawa na Regent Park, wanda ke birnin London, inda masu yawan buɗe ido kimanin miliyan 1.2 kan ziyarci wurin a duk shekara. An bindiga sojojin India 3 har lahira a layin da ya raba India da Pakistan da ake takaddama a kai a cikin jihar Kashmir, a cewar rundunar sojin India a jiya Asabar. Kamar yadda sojojin suka ce, dakarun Pakistan sun buɗe wuta a kan tsallakin iyakarsu, suka kuma kashe wani babban jami'in soja da wasu sojoji biyu, wanda ke zama ketiyar jejeniyar tsagaita wuta. Babu wani bayani nan take daga jami'an Pakistan kan wannan hari. India da Pakistan na yawan zargin juna ta wato da harbi daga ɓangaren su zuwa ɗaya ɓangaren akan iyakar da ta raba ƙasashen biyu. 'yan tawayen Kashmir sun kwashe shekaru suna fada da dakarun India, suna neman 'yancin kansu ko kuma a bar su su hade da Pakistan. 'Yan tawayen dai sun sha kai hare-hare kan sojojin India 'yan watannin da suka gabata, ciki har da harin da aka kai kudancin Kashmir a watan Agusta, wanda ya sanadiyar rayukan jami'ai 8. A wannan shekarar dai ta fi kowace shekara cikin shekaru 10 yawan zubar da jini a Kashmir, bayan da sojojin India suka kaddamar da wani shiri da ya sanadiyar kashe wasu da ake zargin 'yan tawaye ne sama da 200. Daga ƙarshe, ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da waɗanda ba su ɗauke Sudan ta Kudu suna ganin cewar yarjejeniyar aka tsagaita wuta da aka yi za a cimma buri.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar a cikin shirin namu na yau zamu duba zabuka biyu ne da wanda aka yi a nan Amurka a kudancin jihar Alabama da kuma wanda jami'ar PDP ta yi a Najeriya kuma bari mu fara da wanda aka gudanar a nan Amurka a ranar Talata ta gabata ne kudancin jihar Alabama ta gudanar da zaben mai gurbin dan majalisar dattijai biyo bayan zamewar dan majalisar da ke wakiltar wannan yanki ya zama sakataren shari'a a gargashin wannan gwamnatin ta shugaba Donald Trump sai dai a jihar Alabama tun a shekarar 1992 rabon da wannan jam'iyyar Democrat da ci zabe sai a wannan karan abin mamakin ma shine hatta shugaba Donald Trump ya yi wa dan jam'iyyar ta su campaign ta hanyar aikewa da muryar sa a kafofin sadarwa na zamani ana rarrabawa mutane amma masu jefa kura suka yi blitz da wannan bukata ta shugaban kasa Sai dai hakan ba zai rasa nasaba da kashin kajin da dan takarar ki da shi ba na zargin lalata da mata a shekaru masu tarin yawa da suka gabata. To abokin aiki na da ya jima a nan Amurka kuma ya dade yana biye da harkokin demokradiyyar Amurka wato Ibrahim Alfahamed ya yi muna karin bayani abin da ya sa duk da campaign din da shugaba Trump yayi wa Roy Moore amma hakabar cin maruwa ba. Ibrahim me yasa kake jin hakan ya faru?
Wato wannan zabe da aka yi zabe ne da Amurka baki ɗaya aka sa ido a kai saboda wasu dalilai masu muhimmanci kuma saboda irin tasirin da ake ganin wannan zabe zai iya ɗorawa a kan zaɓuɓɓukan da ake shirin yi na tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa wanda ake kiran shi midterm election inda za a zaɓi dukkan 'yan majalisar wakilan tarayya da kuma kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisar dattijai a cikin shekara mai zuwa. Kafin mu zo ga wannan zaben a jam'iyyar Republican take rike da majalisar dattijai inda take da rinjaye da kuri'u guda biyu wato tana da 'yan majalisar dattijai sanatoci kenan guda 52 'yan Democrats suna da guda 48 a ita take rike da majalisar wakilan tarayya a daga an sani bari na sake dan ja da mu baya kuma cewa kafin a zo ga wannan zabe an yi wani zaben a jihar Virginia da ke makwabtaka da nan birnin Washington da gundumar Columbia inda abun mamaki a 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kusan kwace majalisar wakilai ta jihar har yanzu akwai wasu kamar mazaɓo guda uku da ake takaddama ake sake kidaya ƙuri'unsu a saboda bambancin da ke tsakanin ɗan takara da aka ce ya lashe da wanda bai lashe ba kwata-kwata bai kai ƙuri'a ƙwaya 100 ba wannan kenan mu zo ga wannan zaɓe na jihar Alabama inda
Doug Johnson ka wuce Alabama me yasa me kake jin yasa ya haifar da abin da ya haifar a jihar Virginia a wancan zaben da ya gabata
babban abin da ya haifar da abin da ya faru a jihar Virginia shine shugabancin shugaba Donald Trump a nan Amurka dalili kuwa shine yawanci wannan takara da aka yi shi wato ba yakin neman zabe ne da aka yi shi akan takamamman abubuwa da suke addabar jihar Virginia ba an yi su ne akan na goyen bayan shugaba Donald Trump wannan kuma bana goyen bayan shugaba Trump ko kuma wannan a ce dan takara wanda yayi nasara wato Rob Northam dan jam'iyyar Democrat wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Virginia yana nuna ko kuma yayi kokari ya alakanta dan takarar jam'iyyar Republican wato Ed Gillespie da shugaba Donald Trump ko da yake shugaba Donald Trump bai taba fita ya masa yakin neman zabe ko makamancin haka ba kuma ya nesanta kansa da Trump duk lokacin da aka yakin neman zabe nan to babban abin da ya jawo abin da ya faru a jihar Virginia kenan wani bangare na abin da ya faru a jihar Alabama ma na da alaka da wannan amma ba shine babban abin da ya faru ba na farko dai dan takarar jam'iyyar Republican wanda aka tsera wato Roy Moore ba shine shugaba Donald Trump ya goyi bayan sa lokacin da ake zaben fidda guni na jam'iyyar Republican ba abokin takarar sa ya goyi baya bayan da aka kada shi wato shi Roy Moore ya samu nasara to sai shugaba Trump da bai sa baki cikin wannan al'amari na jihar ta Alabama ba sai wasu batutuwa suka rika bullowa game da lalata da ake zargin cewa Roy Moore yayi da wasu mata wasun su ma kanana ne yan shekaru 14 ko ya nemi lokacin shekarun sa na haihuwa 30 da wani abu ne su kuma suna 10 wannan abin yayi ta bin sa ya nemi ya burkita ma zaben gaba daya a lokacin saboda yan jam'iyyar Republican manya majalisar dattijai da kuma kasa sun fito sun ce kwata kwata babu ruwan su da shi har ma sun yi barazanar cewa mu da aka zabe shi in ya shigo cikin majalisa ba za su amince ba za su yi kokarin sai sun tsige shi ya koma jihar su kenan wato dai bus goyi bayan su bazan ci da yawa cikin su to babban abu shine cewa akwai abin nan da wasu suke kira yakin basasa a cikin jam'iyyar Republican wato akwai bangaren da suke goyen bayan Trump sune kamar tsohon babban mai bace shawara Steve Bannon wanda shi tun farko ya fito karara ya goyi bayan Roy Moore kuma har yayi barazanar cewa duk manyan shugabannin jam'iyyar Republican din nan da suka ce ba sa goyen bayan Roy Moore ya lashi takobin cewa duk lokacin da suka zo tsayawa takarar zabe sai ya yake shi ya faɗi wannan abu da bakin sa kuma shine babban mutumin da ya fito yake nuna ma duniya cewa fa lalle sai an zabe Roy Moore to kuma daga baya ana dabda ƙarshen zaben nan suka jawo hankalin shugaba Trump akan cewa ya fito ya goyi bayan Roy Moore duk da irin wannan zargi da ake masa kuma Trump ya fito har ma ya dauki abin nan dan ce ya dauki murya akan faifai ana tuttura ma mutane a jihar Alabama ana kiransu yana roƙon su da cewa su zabi Roy Moore a lokacin wannan zaben
amma kuma suka kunnin kashi
sun yi kunnen kashi kwarai da gaske kuwa
to ganin cewa bisa tarihi rabon da Democrat ta samu nasarar zabe a jihar Alabama ko a wannan bangaren musamman tun a shekarar 1992 sai a wannan karan kana jin cewa wannan na iya dorewa ko kodun dai kawai sun sa dan takara ne da yake yana da kashin kaji a jikin shi
to ba za a iya faɗi ba amma dai kowa ya riga ya san cewa jihar Alabama jiha ce ta Republican a cikin jihohin da suke zaben Republican ma jihar Alabama tana daga cikin manyan su da wuya da matukar wuya a ce mutum yana jam'iyyar Democrat ya ce zabe to amma kada ka manta da cewa shi ɗaya sanatan wanda ya fito daga jihar Alabama wato Shelby lokacin da aka zabe shi an zabe shi na matsayin dan jam'iyyar Democrat amma ana zabansa kuma daga baya sai zo ya canza shiga ya sake koma cikin jam'iyyar Republican kuma har yanzu a jam'iyyar Republican yake kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka fito suka ce ba su goyi bayan a zabi Roy Moore ba har ya ce shi kawai duk wanda ya jefa kura in ka gaba za ka iya zaben ɗan Democrat ba to ka rubuta sunan wani kawai wanda kake so ka zaba saboda akwai wannan tanadi a nan Amurka bayan ƴan takara in baka yarda da su ba akwai wani wanda kake ji ya cancanta zaba kan wannan mukami kana iya rubuta sunan shine ake kiran shi write in candidate saboda haka da yawa abinda suka yi kenan suka rubuta sunan wani an samu ƙuri'a wajen 22,000 da wani abu na mutane waɗanda suka rubuta sunan wani daban wanda baya kan
cikin 'yan takara
cikin waɗannan 'yan takara yawa kuma bambancin da ke tsakanin Doug Jones da shi Roy Moore wato yawan kuru'un rinjayen da ya samu har ya kada Roy Moore na jam'iyyar Republican din bai ma kai yawan waɗannan kuru'u 22,000 na waɗanda suka zaɓi wannan takara ba saboda haka ana iya cewar wannan kira da Shelby dan jam'iyyar Republican senator daga jihar ta Alabama ya ga mutane cewa su zaɓi wani daban in ba za su iya zaɓan dan jam'iyyar Democrat ba saboda shi dai ba zai zaɓi Roy Moore ba
idan kuma koma akan zaɓen da jam'iyyar PDP a Najeriya ta yi jim kadan da kammala zaɓen bayanai sun bayyana cewa an yi arin gizo a zaɓen domin ko akwai bayanan da suka fara yawo a kafofin sadarwa na zamani wanda ke cewa mutane 2,115 aka tantance amma kuma kuri'u 2,297 aka samu bayan an kammala jefa kuri'a wato shugaban da ya nasara Prince Uche Secondus ya samu kuri'u 2,000 shi kuma Professor Adeniran ya samu kuri'u 231 yayin da Raymond Okwesi ya samu kuri'u 66 akan wannan na kira sabon kakakin jam'iyyar na PDP wato Mr. Kola Ologbojunya domin neman ƙarin haske amma ya ce na kira shi bayan sa'o'i 2 yana cikin taro tun daga lokacin nan na kira ya fi a kirga amma na ka samun sa na aike da sakon karsa kwana nan ma shiru kake ji to sai dai tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulami Do ya shaida wa Nasiru Adamu Elkaya zabe kan tubarakallah
alhamdulillah ka san Najeriya yanzu inda yake siyasar irin fassara daban-daban da kuma yadda yake muje PDP mun shekara shi da muna mulki aka zako da mu da tsari wanda yake haka Allah ba na gaskiya bane na shirin ne da ƙarya da cin mutunci da walakanci to a zo a ce mun yi taro a gama lafiya kalau babu ribaha ne to sai Allah godiya cewa babu shakka in Najeriya sun mai darasi yanzu don misali ga jami'ar APC shekara uku suna mulki sai ka san taro ba ta yawa kuma wace cewa idan sun yi taro yanzu wallahi sai an kai musu cin wato dibar gawa a wannan wurin ba su gama lafiya ba to amma ga PDP tun da yake ana ganin mulkin amma mun yi taro lafiya kano mun ga lafiya kano kuma wallahi wallahi akwai mutanen APC kuma ya suka ce sun tabbata mu mu APC baki domin ya za a ce mun yi taron na lafiya kano gama suna maki wallahi kuma haka Allah saboda haka alhamdulillah mu Allah godiya an yi lafiya kalon gawa kalon kuma mai ganin cewa ba zai ba to Allah ya mana
to sai da yake wasu ƴan takara sun fice tun kafin a kammala wannan zaben da aka tambayi tsohon gwamnati na Jigawa abinda zai ce game da waɗannan ƴan takaran kuma da abinda ya faru sakamakon wannan zaben ga abinda tsohon gwamnati ke cewa
wato idan ana gona gida na ƴan uwa gida ɗaya a rika family idan wani ya fushi idan kan ka bashi ansa Allah ka dauka ansa kuma sai ka tunzula shi dole ka tambaya kan bari an sai da an sai ba amma dai magana shine ake mai shine ba mu dane hakuri idan ana ganin abun da akai ana ganin kamar ma an yi son zuwa kaza 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 mutanen ka manya ne wanda take da wannan manya dukkan su ko dai tsohon gwamna ko tsohon minista ko tsohon bodoba ko haka manya mai ajin nan manya mai su a wancan lokacin da aka wasu mukafan nan ko san rasa ka gane ko da ma tafiya irin da gida kamar da irin da family irin dangi ka ji ko don ne a hakuri idan ka ce ba a daidai idan ka ce ka ba ta ba a lokacin da kake maka dibi din ai ka karba so da ka shi sa wato idan aka yi hukunci wajen fushi to kar a ba da ansa domin wajen ba da ansa kuma sai a ci mutunci mutum domin wasu sun za su samu sai jikunya amma dai magana shine duk wanda yake magana a cikin ka bai ba jikin ta karrama shi ta ba shi matsayi a Najeriya ta ba shi kuma a Najeriya kuma san ya Najeriya saboda haka a yanzu kamata a ci kuma ya hakuri da cewa in zama din wasu shi mai zama ma'ana shine kai hakuri akan abin da aka yi a yanzu domin kai ma da an yi hakuri da kai
to masu aure da wannan bayanin na tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulami Domo kawo karshen wannan shirin yanzu amadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ciki ko har da Julie Gresham da ta zai ta sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
baya ga matsalar Boko Haram da ta masu garkuwa da mutane da mai neman kudin fansa yanzu haka wata matsalar da ke adabar jama'a ita ce fatar rikicin makiya da kuma manoma kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake haraman kwashe amfanin gona kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi musamman a yawancin Najeriya lamarin da sautari ma kan jawo asarar rayuka
sun kashe tufulti sai daya amma kuma daga bada sojoji dan baka sun shiga sun kamo yau din nan ma na sun kamo shana ya bakolo akwai mutanen da aka samu shana kansu ana nan an rike su wanda suka shiga gona da suka yi barna to muna nan muna kokarin mu hada kai da su shugabannin wayannan makiyaya din nan domin su zo a zauna a tsayin da za ma zance wannan abin
kaman kuna da alƙaluma na rayukan da aka rasa kamar daga nan shi dan sannan da ma nan su fararen hula da sauransu
eh to kawai yanzu dai ina jin abin da aka rasa na rai ina ga mutum da ya kuma wanda suka dan ji raunar haka nan
a kullum dai manoma kan ma zargi makiyaya ne da kora musu dabbobi cikin gonakin su kamar yadda wannan manoma da suka nemi na sake sunayen su suka bayyana min ta waya
makiyaya suna zuwa suna mana tafi amma nan wannan shekaran gaskiya ya fi na kowace shekara suka fara shigowa daga godan mu a wannan lokacin dawa tana tsaye wake yana tsaye danye cara masara an yi bombin su ba a fare ba sai gashi nan makiyaya sun zo sun cinye 70% abin da aka noma gaskiya a bana abin da ya bamu tsoro abin da ya bamu alajabi wannan abu ba a kawo rabin sa ba sai gashi makiyaya sun shigo sun cinye mana dukkan abin duk abin da muka noma da jirun ne da masara da duk abubuwan da ake yi yanzu babu komai duk an turmushe mana yau din da nake maka bayani wallahi tallahi yau gashi amfani a nan a subi a kan dawa kara masara ana barewa su sun kori yara a cikin gona sun ci gaba da taci kawai
an kisa kuma kanin su yanzu saniya sun shiga saji abun ya dame mu kware kuwa dole na hankalin shi tashi to wata rana suka ga shi ma zai taba saniya to garin taba saniya sai dan kuma fulani suna zo su rama
a bayan sha gudanar taruka domin gano bakin garin magance wannan matsalar to amma kuma da alamun fara sauraron nan aka ba
na livestock da land da agri da wanda yake fita yin bada shawara duk za a kira su za a kira ku a zauna ko da wannan abu ya ji faru wani ya shiga gonan wani don Allah a yi hakuri akwai manyan gafunan kun zo wannan wanda aka shiga gonan sa a ji a samu ire-iren ku da su sai a tafi gurin yan sanda kada dauki hannu ko kada dauki kamar yadda wani ya fada cewa inspector ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni ayi hakuri kar ayi wannan fada wannan fada daya nan da za a yi kila zai kawo fada gaba daya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyayi a ringa hakuri
Alhaji Usman Liman Demsa wani kusa ne a kungiyar Fulani ta miye ta Allah kuma wata zantawa da muka yi da shi ya ko bai ne da lamarin ma yake yanzu
irin wannan an sha kira mu a government house a wasu gurare daban-daban dai mukan ba da shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gani cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba kuma idan har ana zauna kawai a ba da shawara kuma a bar shi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba amma kadai mu a gungiyance makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya dau matakin amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su hada kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakinsa za a dan samu zaman lafiya
kamar wannan makiyayi shi ma wani manomi Mr. Daniel Kebaz ya ko bai na hamin da ya kamata a bi
ba burtali in ba burtali din nan akwai damuwa tsakanin shanu manomi suna da damuwa ba filin noma su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma kai shanu kuma ya zo yanzu zai kawo rar domin inda shanu ya bi bobin ya zo wurin zai bi ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga kamar yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi Port Harcourt ba hanya ko zai tafi South Africa yanzu hanya daya din zai bi in ya zo ai kotin hanya ne dole ne kuma ya zo ya shiga kawai
yanzu haka wasu sarakuna sun ma ta tsaye ne domin lalubo bakin garin magance wannan matsalar kuma bace makanar Irmiya Stevens sarki ne mai daraja ta daya a yankin Numa ya mako bai na irin matakan da suke dauka
two wrongs don't make a right na magana jiya ga Benue ga Plato ga Nasarawa ga Taraba nan kuma bayan da za a zauna a ce mutum da mutum ba za su samu dan sabaniya tsakani yanzu mafadan da aka yi a go ba ma an kwana ba kade mbororin da suke can a kasa na suke zuwa ya kabare je ka mun duk suna kuma inda za a tashi a ce an yi dan bangare ba mu sasanta sakannin mu ba a ja samo wasu mutane daga waje su shigo sai wannan bannan wato shine ke bamu
koma da menene dai akwai fa bukatar hada karfi da karfe da nisha kan wannan matsala da ke neman gagarar kundila Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Jawabin auren Lami da farko Allah ne gaba, sannan auren Lami ne mallan Allah na bire ta uwa da uba ko suna bi. Shin wakin ko mai in kun tuna da da Allah na maka namu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida an ayi fada do annabi do Allah ba sauran fita to amma in an bibiya wata kila gidan da munafukai abinda mai gida yi aje a fada ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abinda uwar gida ta yi aje a fada ma mai gida sannan shi ba ya bincike ka san ba a kwana bakwai sai kaga hasu mata ta fito daga nan kuma sai rabuwa ta zo.
To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu amma da sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.